'yan kasa da hukuma.
Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci.
Masaurai assalamu alaikum, barka da kasancewa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Babu abin da ta damu talaka hankali ko kamar tsaro.
Mu samu tsaro da zaman lafiya, mu koma gidajen mu inda iyalan mu ya kasance muna kiyo, muna kasuwanci.
Abin da muke bukata na farko tsaro, na biyu muna bukata ilimi, na uku muna bukata yadda ake fama da tsadar rayuwar nan su tausaya mu talaka.
Yawan dabbobin namu ana samu amfani sosai. To haka ya kamata mu gane amfanin mu dia tunda mu ma ɗan ƙasa ne kamar kowa.
Yau shirin na dauke ne da bayanan 'yan Najeriya mazauna yankin kudu maso yammacin ƙasar game da abubuwan da suke sa ran samu daga sabbin gwamnatocin da aka zaba a kwanakin baya. A dakace mu
a Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa, rikici duka suke jawowa, kuma ta shi hana su da gaggawa.
Madalla masuware, yayin da makonni kalilan suka rage a rantsar da sabbin shugabannin da za su ja ragamar gwamnatoci a Najeriya bayan kammala babban zaben kasar, 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana abubuwan da suke sa ran gani a matakan gwamnatin tarayya da na gwamnatocin jihohi da za a girka nan gaba. Filin 'yan ƙasa da hukuma ya leƙa yankin kudu maso yammacin Najeriya, inda ya zanta da 'yan arewa mazauna can dangane da muradinsu ga sabbin gwamnatocin da za a kafa a ranar 29 ga watan Mayu na gobe idan Allah ya kai mu. Hassan Umar Tambuwal shine wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Badun na jihar Oyo, ya kuma tattauna da 'yan arewa mazauna can game da wannan batu.
A halin yanzu dai an kammala zaɓuɓɓukan gwamnoni 'yan majalisun jihohi da na tarayya tare da zaɓen shugaban ƙasa a Najeriya. Sai dai ɗan abin da ba a rasa ba, to ko mai 'yan Najeriya suke buƙata ga sababbin shugabannin da aka zaɓa? Ga wasu 'yan Najeriya mazauna jihar Oyo, Najeriya, ga abin da suke buƙata game da sababbin shugabannin.
Sunana Abubakar Dangidan Gero. Shugabannin Najeriya, abinda muke fata gare su tsaro. Najeriya babu tsaro, babu ilimi, babu hanyoyi ga mutane. Tsaro babu shi. Au an cuta ma mutane da yawa na Najeriya cikin dukiya, dukiyoyin da anka hana aka raba mutane da su. Abin ya yawa, an kuma kashe mutane da yawa. Haka tsaro muna bukata ta ga sabon gwamnati mai tattalin shigowa. Hanyoyi babu. Dan ka zo sai ka yi jinya jikinka, tsakaninka da kai da inda za kana, dan ka dawo sai ka yi jikin ka tsakanin arewa da kudanci. In ka zo ka sauka ga gari sai ka jinya jiki, saboda babu hanya, sun yi ramu, babu hanyoyi, gwamnati ba ta yi ba, ko kuma ko ta ba da kwangila bayan an cinye kudi ba yi ba.
Ta wace hanya kuke neman wannan tsaro?
To ta gwamnati ta sama ta Abuja,
wato kana shi shugaban kasa
kenan. Ah, shugaban kasa da kuma gwamnonin, ai har da gwamnoni da shugaban kasa, shi shugaban kasa shi Ababa, amma gwamnonin har da su, don an wani gwamna ya sa yayi sako-sako abin na wuce wuri, don shi ya kawo wannan sakacin, shi ya kawo wannan lalura ta wahalar mutane. Amshe musu dukiya a wawace su a gidajensu.
Suna Gaga Muhammed.
An yi zaɓen sababbin shugabanni. Waɗanne irin ayyuka suka san waɗannan shugabanni su muku?
Abubuwan da muke so su da suna da yawa. Kana akwai ayyuka nan da ake yi na cigaban ƙasa. Kowa ya san da su, wanda yake duk mutumin da yake zai fito zai takara, akwai abubuwan da alƙawuran da yake ɗauka. Don yana so yake zan muku abubuwa wanda yake kuma da kanku za ku gane kun samu gwamnati. Kar a yi mana irin alƙawura na baya. Don gwamnati baya ita duk wanda ɗan Najeriya in dai zai zama kanshi adalci bai ga abubuwan alƙawuran da an kai ba. Don ai kamfe da tsaro-tsaro kuma babu sai lalacewa irin yanzu. Ayin tattalin cewa za a talaka zai gani a ƙasa, talaka ko ya ga mugun abu a ƙasa, don talaka bai ga abin ci gaba ba. Tsakani da Allah, yanzu talaka kai kake da kuɗinka, ka je ka sa su a banki, wai sai in za ka je ciro sai ka sai, wani ci gaba ne? Kai kake da kaman miliyan 10 ko miliyan 5 a zo, wai ka zo a ce a baka 5,000 ko 6,000, wai yanzu na an fara ba da 20,000. To kai da kake da mai zakkuwa ya so saniya ga mutumin daji, ko da je sowa ce ga mutumin ƙauye, ka zo da 20,000, mutumin da yake garin su ma babu sabis, ya za ka yi ka ci ka tura mai kuɗi? Kaga nan a takaice talaka bai ci gaba ba. Mu babu abin da ta damu talaka hankali ko kamar tsaro, kuma talaka babu abin da yake so illa tsaro, don kuɗin gwamnati dama na mai aikin gwamnati ne. To kai mutumin da yake zanne lahiya da yake zuwa noma, sai ka noma abinci katon manza ya zo ce ba za ka ɗauka ba sai ka biya shi haraji, kuma shi ba gwamnati ba ne, kuma gwamnati ta san inda aka yi abubuwan nan. Mafi yawa duk wanda a cikin Najeriya in zai faɗi gaskiya akwai garuruwan da yake suna ji sun noma abinci ya kai daidai su cire, amma ƴan ta'adda sun hana mu cire, kuma ina gwamnatin take? Ba ta san da wannan abubuwan ba.
A halin yanzu kana saran cewa waɗanga sababbin shugabanni da aka zaba a Najeriya, kama da shugaban kasa da gwamnoni da sauransu da 'yan majalisa, za su cika alƙawarin da suka ɗauka muku?
Muna musu kyakkyawan zato, kuma muna musu fata Ubangiji kada Allah sa su mun alƙawari irin na waɗannan baya. Muna musu fata. fata Allah sa alƙawarin suka dauka masu cikawa nan ba mu fata a ce wata gwamnati ta to a ce gwamnati ta wuce Allah ya sa wa gwamnati da ka zaba ta yi wacce albarka
kan ko ka bar talakawan ka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba mai kinka.
Ni Alhaji Abu Maga,
me kuke bukata ga waɗannan sababbin shugabannin da aka zaba yanzu?
Shugabanni muna son su yi mana adalci, mu samu tsaro da zaman lafiya, mu koma gidajenmu inda iyalanmu ya kasance muna kiyo, muna kasuwanci, muna yin yadda muke so. Shi ne muke neman alheri gare su don Allah su ba mu gudunmuwa bisa ga zamantakewarmu da mursu.
A can baya kana cewa shugabanni kamar ba su yi muku adalci ba. A wani fanni ko wani sashe ne kake ganin shugabannin suka shuɗe sun kasa?
A fannin da zama hulɗa, gonakinmu da gidajenmu duka ba su mana adalci a kanshi ba, saboda mutum na son gidansu ba zai zauna ba, mutum na son gonar shi ba zai noma ba, saboda rashin tsaro, saboda bamu da tsaro gaskiya tsakanin da Allah. Yanzu kamar irin Zamfara, Kebbi, Sokoto, gaskiya akwai matsalar tsaro. Dukkan abin da mutum zai samu ya kasance baya gidansa ko baya noman gonarsa, abin da zai ci ya kasance ya mai karanci, akwai matsala. Gaskiya har yanzu tsaro muna da karamcin shi sosai, muna da karamcin tsaro sosai, amma muna fatan Allah shi kawo mana doki mu samu zaman lafiya.
Sunana Abdullahi Yawuri.
Abdullahi, an zaɓi babban shugabanni, me kuke nema, kuke so ku gani ga waɗannan sababbin shugabanni?
Fatanmu dai a gare su wanda muka zaɓa, muna musu fatan Ubangiji Allah ya ba su ikon yi mana adalci. Amma ayyuka abin da muke bukata, na farko tsaro, na biyu muna bukatar ilimi, na uku muna bukatar yadda ake fama da tsadar rayuwar nan su tausaya ma talaka. Talaka yana cikin ukuba, domin irin halin da talaka yake ciki yanzu, ko asibiti mutum ya je in ya duba yana ganin irin halin da mutane suke fama da rashin kuɗi da rashin babu a samun kashi din nan kasuwan ne ba kashi. Don haka muna neman sassaci, Allah ya yi mana sassaci shugabanni su yi mana adalci. Sadda lokacin da Buhari ya zo, muna cewa muna jin daɗi, Buhari ya hau, Buhari ya hau, za mu samu canji. Sai ya kasance mun samu canjin da ya zamanto ayyalinka waccan tsadar rayuwa da muke fama da ita. Misali, a lokacin ana sayar da shinkafa kamar naira 7,500, an waye gari muna sayan shinkafa 25,000. Ana sayar da taliya naira 150, mun waye gari muna sayan taliya 470. Muna sayan ororo naira 500, sai muka koma muna sayan lita ororo naira 1,200.
Idan muka bar matakin ƙasa muka dawo a matakin jiha, a nan jihar Oyo, kamar shugabanni suna muku abin da a daidai?
Nan shugabannin jihar Oyo gurgudu suna kwatantawa, dai idan ka duba makarantun nan su, za ka ga makarantun nan su na gwamnati ba a biya. Yawanci ɗan takardun da ake ba yara bai wuce a ce su karɓo 300 ga uwayensu, wasu takardu da za su ci gaba suna amfani da su, amma duk wani abubuwa da makaranta ke yi sukan yi muna, in dai ba private ba ce, makarantar gwamnati kyauta ne.
Kuma ba tare da la'akarin cewa ku ba ƴan asalin jihar Oyo ba ne?
Babu bambanci, ba su da bambancin da suke muna ɓangaren wai su bibi cewa addini ko kuma ɓangarancin ƙabila babu. Don haka muka tsaya muka dage, ko a zabe mun zo wajen zabe kun mu nuna bambanci ba mu nuna koyi, mun zabe wanda muka ga cewa ya cancanta ne.
Sunana Magaji Dan Malam Gada Wande.
Kai makiyayi ne?
Wani insha Allah.
Me kuke so wannan sabuwar gwamnati ta dawo karo na biyu ta yi muku a nan jihar Oyo?
To alhamdulillah, abin da muke bukata yana da yawa, sai dai mu faɗi kaɗan. Na ɗaya dai muna neman tsaro ga mu makiyaya saboda dabbobinmu da sauransu, sannan muna neman a yi muna burtulla, sannan muna neman a yi muna irin wuraren da ya zamanto makaranta, saboda ƴaƴanmu yanzu gaskiya muna so yanzu ko ana so yau dan shi ya ilimi, saboda ilimi da asibiti kaga yana amfani da kowa da kowa. Allah insha Allah. Dam muna bukata ai muna dam, muna bukata kuma a sa muna sololi haske inda ya zamanto dabbobinmu, in dare ya yi maciwuci ko zai shigo yi akwai sololi ana iya haskakawa a gani, shine muke bukata a taimaka muna don Allah ai muna.
To kun makiyaya a nan jihar Oyo kuna da yawa, ba ka ganin cewa idan kuka je ai muku duk waɗannan abubuwan da kalli su ba za su wa gwamnati nauyi?
Ina ba su yi ma gwamnati yawa, ai ko mu muna da kayan ci gaba, domin muna da kasunan jihar Oyo da suke da amfani da yawa, waɗanda ya zamanto ko ina akwai kasuwanni karori karori, kuma karorin nan ana samun amfani gare su. Mun ga in zasaniya za ta shiga za a karbi 500, in za ta yi to za a karbi 1,400, kaga ko su ana samun ci gaba gare su, yawan dabbobin namu ana samun amfani sosai. To haka ya kamata mu ma amfana ga kasuwannin nan, mu gane amfanin mukradiya, tunda mu ma ƴan ƙasa ne kamar kowa.
To Allah ya kyauta kuma ya tabbatar da muradi. Masu rare da haka shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau ya kammala. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu, yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Hassan Umaru Tambuwal, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya, wassalamu alaikum.
A kasa duka mai mulkin kanta, an so a tarar da mutananta, kosassu babu tsiraraita, da rashin aiki da galabaita koyawan banza ko sata.